Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Iska mai karfi da ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwar Florence ta haddasa sun yi sanadin mutuwar akalla mutum 11 tare da tilasta dubban mutane neman mafaka. An ceto ɗaruruwan mutane, haka kuma ta haddasa rashin wutar lantarki ga kusan gidaje miliyan 1 a kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu. Yayin da ƙarfin iskar ke raguwa, hakan na nufin akwai isasshen lokaci da Florence za ta iya haifar da ƙarin ruwan sama kan koguna da tinin ruwa ya cika su. Tsananin guguwar Florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwa da aka saba gani bayan da ta afka a jihar North Carolina dauke da iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya. A can kuma a ƙasar Philippines, mahaukaciyar guguwar mai lakabi da Mangkhut ta kashe aƙalla mutum 16 tun isar ta jiya Asabar, inda ta farar ma arewacin tsibirin Luzon. Guguwar dai ta zamto mafi muni da ta afkawa Philippines cikin wannan shekara. Yanzu kuma ta nufi yankin Hong Kong da sauran wasu sassan kudancin China. Ita ma ƙarfin guguwar Mangkhut ya ragu, amma duk da haka tana da hatsarin gaske. Yawancin waɗanda abin ya rutsa da su sun mutu ne sanadiyar gocewar ƙasa da rugujewar gidaje. Da an tsayar da yau Lahadi a matsayin ranar da ministan harkokin wajen China zai fara ziyarar aiki a Philippines, amma ƙasashen biyu sun amince dakatar da ziyarar saboda guguwar. An soke tashin wasu jirage sama da 150 saboda Mangkhut. Kuma lardin Guangdong na ƙasar China ya fada kan lawalin guguwar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban kamfanin da ke sarrafa nama a Amurka ya amince zai biya diyyar dala miliyan 1,500 ga wasu ma'aikatan kamfanin musulmai waɗanda suka bar aiki bayan wata jayayya kan ɗaukar hutun zuwa yin sallah. Hukumar tabbatar da adalci ma ma'aikata ta Amurka ce ta sanar da wannan diyya bayan kwashe wasu 'yan shekaru ana shari'a a kotu tsakanin kamfanin Kagrill Meat Solution Corporation da wasu ma'aikata musulmai 138 waɗanda akasarinsu baƙi ne da suka zo daga ƙasar Somalia. Tun wajen ƙarshen shekarar 2016 ne aka fara wannan takaddamar bayan koran ma'aikatan da kamfanin ya yi saboda ƙaurace bakin aiki da suka yi na tsawon kwanaki 3 a kamfanin da ke garin Fort Morgan da ke yammacin jihar Colorado. Yanzu haka dai kamfanin ya sauya tsarinsa ta yadda yake barin musulmi su je su yi sallah idan lokutan ta yayi. Hukumar da ke kare haƙƙin ma'aikatan ta ce tana da hujjojin da suka tabbatar mata da cewa ana takewa ma'aikatan da suka fito daga Somalia da Afirka da musulmai haƙƙinsu ta hanyar ƙin barin su je su yi sallah, su kuma aka kuma kore su. Bayan da ya rasa mahaifiyarsa sanadiyar yaƙi, Hikmatullah dan shekaru 10 da haihuwa ya yanke hukuncin shiga wata kungiyar wanzar da zaman lafiya wadda mambobinta ke tafiyar daruruwan kilomita a kafa zuwa yankunan kasar Afghanistan daban-daban tun watan Yuni domin isar da sakon wanzar da zaman lafiya da kawo ƙarshen tashin hankula. Da yake magana da murya Amurka, Hikmatullah ya ce bam ne ya fada gidanmu ya kuma kashe mahaifiyata, hakan yasa na shiga kungiyar masu tattakin zaman lafiya saboda ba na son sauran yara su ga mutuwar mahaifansu. Hikmatullah, wanda yake kamar sauran 'yan kasar Afghanistan masu amfani da suna daya, ya yi kira ga duk bangarorin da ke fada da juna Afghanistan da su zauna lafiya don haka shi da sauran yara samu damar komawa makaranta. Ya ƙara da cewa ina son zaman lafiya saboda ina son na koma makaranta. Ranar Juma'a ne kungiyar ta isa birnin Mazar El Sharif dake zama babban birnin arewacin Lardenburg bayan yin tafiya mai nisan kilomita 650 da suka shafi kwanaki 32 suna yi babu takalmi a kafarsu. Daga ƙarshe tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort ya amince ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa ƙarƙashin Robert Mueller wanda ke gudanar da bincike akan katsalan London ɗin Rasha da ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara 2016. Haɗin kan da Manafort ya bayar na haɗa ne da wata yarjejeniyar aƙulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta ba shi damar kauce tuhumar wani aikin da ya yi a Ukraine wanda ya saba wa dokar ƙasa. Babu da ya tabbacin kowane irin bayanai Manafort zai bayar wa kwamitin binciken na Mueller dangane da shugaba Trump da kuma gangamin yakin zabensa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Masana suna danganta yawan mace-macen mata lokacin haihuwa da kuma na jarirai kan rashin ilimi. Haka zalika suka ce mata da suke dagewa da zuwa awo zaka iske sun yi karatu. Alƙaluma sun nuna cewa a galibin inda ake samun waɗannan yawan mace-macen uwaye mata lokacin haihuwa ba za a rasa ƙaranci ko rashin ilimi musamman na zamani ba. Shi yasa har gobe muke ci gaba da kawo muku fadakarwa daga masana kan muhimmancin ilimi a rayuwa a doron ƙasa da kuma ma gobe lahira. Domin har yanzu a arewacin Najeriya akwai iyaye da suka gwammace su ilmantar da ƴaƴansu maza ba tare da la'akari da tasirin ilimi kan iya mace ba. Sani Shaibu Malnufashi shi ya hada mana wannan rahoto.
A Najeriya ne kawai fiye da kowane wuri ni dai da na sani da za ka ga cewa iyaye sun maida hankali ne kawai wajen ilmantar da ƴaƴansu maza. Mata kuwa ana ganin abin da fi dacewa da su shine in suka tashi wayansu su yi talla, wayansu ayi musu aure tun lokaci ma watakila bai ba. Wannan ba karamin kuskure ba ne. Kuskure ne wanda shike a ƙarshe ya zama lahani ga mu kan al'umomi na wannan yanki na Najeriya, domin yawan ƴaƴa mata ya fi yawan ƴaƴa maza. Wato kako in haka ne aka ce an kuma da hankali ne kawai wajen ba ƴaƴan maza ilimi, za ka ga cewa to ashe wato rabin al'umma ana tafiya ne cikin jahilci. Wannan shine ainihin babban makasudin wato irin rikita-rikita da kuma ba da muke samu a ƙasar nan namu, musamman a yankin mu na arewa, kuma arewa ma ƙasashe irin na Hausawa. Masu iya magana sukan ce idan ka ilmantar da yaro namiji ka ilmantar da mutum daya, idan ko ka ba ƴa mace ilimi ka ilmantar da wato al'umma, domin ita mace ita ce Allah ora mata wato nauyi na tarbiyyantarwa fiye da namiji. Namiji yana waje kullun yana neman a fadi a tashi domin rayuwa ya kasance ya tafi daidai da iyali. A koda ko mace na aiki, larura na tarbiyyantar da yara ya ta'allaka ne a wuyanta, saboda haka kaga idan tana da ilimi an samu ci gaba, za ta tarbiyyantar da yara ta hanyoyi waɗanda suka dace da addini. Al'umma baki ɗaya ta tashi tsayin daka ta tabbatar da cewa an maida hankali hatta irin yaran da ake tura su almajiranci, a ce an tura yaro gabas kowane ɗan kokowa hannun shi yana bara daga ƙarshe ba karatun. Alhali ga makarantun islamiyya a kowane ƙauye, ga makarantun zauri a kowane ƙauyuka. Yawancin mu ai duk mun bi wani makarantun zauri ka ne, wanda cewa akwai malamai waɗanda sukan koyar da yara da safe, idan aka yi sallah asuba a ci abinci a tafi makarantar boko, a dawo da azhar a yi sallah a sake komawa makaranta. Wannan haka yawancin duk wani wanda ya kai mu shekaru irin namu ya ainihin ya samu wannan tarbiyyantarwa ta addinin musulunci.
Professor Kabir Matu Adam.
Kamar yadda kowanne mu ya san muhimmancin ilimi, wato a musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin da Allah ya aiko don ya ainihin shiryar da al'umma duka. To shi kansa Allah madaukakin sarki ya masa umarni da ya nemi ilimi ta hanyar da ya turo masa wahayi na farko malaika Jibril. To ya sanar da shi wa'annan ayoyi, sune kuma wahayi na farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaq الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بمعنى يكراتو دسونن أبنججنك وانده حليتا shine wanda ya halici mutum daga gudan jini ya sanar da mutum abinda bai sani ba ashe kaga ta hanyar ilimi ne kake sanin abinda baka sani ba kuma alqur'ani mai girma wajibi ne ko na musulmi ya koye shi ya iya shi kuma kaga an samu ci gaba ga wanda ba su samu yin karatu na ainihin islamiya ba tsawon lokaci yadda aka ainihin wato translation din alqur'ani yadda za a fahimce shi ko wani yare aka fassara shi ana kuma yin rubutun shi da bakake na boko hakan nan ba sai ka ainihin tura ƴaƴanka sun tafi wasu garuruwa ba su je su ta wahala suna barace barace saboda neman ilimin alqur'ani wannan cin amanar to haihuwa ne kuma ba daidai bane ƴaƴa suna da muhimmanci a gaban iyayensu ma ya kamata su yi karatu saboda tabbatar da ingantaccen tarbiyya
اسمي فاطمة محمد أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين ليس له جافة من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كمسين هل فصلت
كوني كينا دا الله مدعوككين سركيا بانا الباني نيسان غارينا جيبو غباني هايناني نيكراتنا القرآني كوموني بوكو ينزاك ƴaƴana suna karatun alqur'ani suna boko ɗaya daga ciki ma babban daga ciki Allah ya sa yana jami'a kuma kannansa suna tasowa
Imam Sale dan Kano kenan shugaban al'ummomi na jihar Kaduna na zo wurin masu gyaran motocin da aka yi hatsari da su inda na taddashi mai aikin mala sunanka
sunana Muhammad
malama Muhammad kai makaranta ko
gaskiya ban yi makaranta ba
Allah sarki
saboda yayin mu ba su sa hankali a ciki ba
kana da iyali
ina da mata da yara na hudu
ka sa su a makaranta
na sa su a makaranta dayan tana JSS 4
tana aji biyar kenan zan ce a makaranta secondary ko na me ko dai tunda kai sa su a makaranta
gaskiya saboda ina so yara na su dan samu ilimi madaidaci na zamani saboda amfane su tunda kaga mu ba mu samu yi ba kada yaran kuma su sun ba su tashi haka ba su samu riba hakan ba saboda kaga su samu ilimi kaga mu ne da riba saboda koda wani abun da za ake nema kaga su za samu su amfane su mu kuma kaga ba mu samu ba tunda ba mu samu ilimin hakan ba shine abun da samu ka koyi wannan sana'a
to ko akwai wani bambanci da ka iya fahimta daga irin yaran da kake koyar da su wannan sana'a tsakanin wanda ya shiga makarantar primary da kuma wanda bai taba shiga makaranta ba amma kuma aka tura shi koyon wannan sana'a
gaskiya akwai bambanci saboda kaga wanda ya yi makaranta fahimtar shi daban ne da wanda bai koyi bai makarantan ba saboda koda kayan aiki muka ce ya dauko kaga wani zai iya fahimci abun saboda karatun da ya koya din amma wanda bai karatu ba kaga sai ya je ya tsaya yana kamar yana tambaya wani abu ne wani abu ne ko akan kwarewa akan aiki wani abun kaga zai iya karanta ya san cewa wannan inda za a sa shi wuri kaza wannan kuma za a sa shi wuri kaza kaga shi wannan kuma bai sani ba
Muhammadu Bugabuga shugaban panel bita nan garin Kaduna san shi malfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya
shi dai Professor Mato commissioner ne a gwamnatin jihar Kaduna a halin yanzu A cikin wannan rahoto da aka gama ji yanzu kun saurare Alaran Masali dan Kano yake cewa Allah ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wahayin farko da cewa yayi karatu. Yau masana suna danganta koma bayan ilimi da rashin iya karatu. Saboda haka ne Lawal Sani ya ziyarci cibiyoyin ilimi ko karatu a jihar Lingo Fadar jihar Taraba don jin yadda za a kwadaita wa yaran yau sha'awar karatu.
Karatu na banda particular subject. Duk abin da na gani ina karanta ina ga jarida a ƙasa zan dauka ina karanta ina ga new word ina tafi makaranta sai in je in nemi dictionary a wajen headmaster sai in duba meaning din to haka yanzu zaka ga yaran da suna son karatu to irwa duk abin da sun gani suna so su sani
Malam Mustafa Buhari na cibiyar nazari da kuma bunƙasa ayyukan yada ilimi na jihar Taraba ke bayani bisa fa'idar yawaita karatu ga dalibai A wannan rahoto na sake bin sawu ne don nemo ƙarin fahimta bisa wannan al'ada na yawan karance-karance da ke bacewa sabili da tabarbarewar al'amuran ilimi karatun neman takardar shaidar ilimi kadai ba tare da neman zurfin sani ba da kuma kalubale iri daban-daban da sabbin kimiyoyi ke yi wa ilimin matasan mu na wannan zamani
to yawan karatu yana da amfani don sai dauki time naka ba za ka bata lokaci ba kuma in kana duk abin da ka karanta akalla dai za ka samu wani abu a ciki idan ka ce kai za ka zauna wai sai lokacin da ka je kai karatu ba sai taimake ka ba da muka je teachers college a Mubi muna da wani malami wani Bature ana kiran shi Musta, muna kiran shi Musta Box. Duk lokacin private studies shi zaje ya kawo wani katon akwati. A cikin akwatin nan duka pamphlet ne na stories daban-daban-daban-daban. To ya kawo sai ka je ka dauki daya ka zauna a cikin ajidin yana zaune shi ma ka karanta in ka gama kamiyar ka aje wani ma aje ya dauka ya karanta ya aje so idan kun tafi mai idan mun tafi a lokacin mun koma class kila wani story da na karanta kai ma ka karanta shi sai mu je muna ta discussing a wannan topic din wanda muka karanta to ta haka nan ya sa mutane suka sa zuciya wajen karatu muka shiga zuwa library muna neman novels mu borrow museum karanta mukaranta littattafan history mukaranta wannan geography to abun yana da taimako sosai dan ga yaro zai koma hankalinsa duka yana kan karatu ne.
Tarkule daga Jaf yana daga cikin daraktocin cibiyar nazari da kuma bunƙasa ayyukan yaɗa ilimin na jihar Taraba.
Well, the solution to this is to begin from
abin da ya dace shine a faro daga fari makarantar share fagen shiga firamare da firamare a shimfiɗa musu al'adar karance-karance ta amfani da ƙananan littattafan labarai masu sauƙi a irin harshe da yara za su iya fahimta.
About the time they start enjoying the stories,
idan suka fara jin daɗin wannan labarai kuma labaran suka daidaici abubuwa da ke faruwa a kewayar su a kullum, to zai kwaɗayta musu son karance-karance
reading, knowing that that reading
tare da gano cewar yawan karatu zai ƙara maka zurfin tunani da kuma sanin yanayin halin ɗan adam daban-daban da zaka sadu da su a rayuwarka. Na kuma tambayi Mr. Gagajaf ko makarantun jihar Taraba na da dakunan karatu.
Well, I would like to say very pathetic.
Ina son na shaida maka cewa abin da kai
you hardly have a child who even
domin da kyar zaka sami ɗalibi ya taba karanta wani littafi daga aji ɗayan primary har zuwa aji uku sakandaren
farko.
Ba su da masanin amfaninsa, ba su da cibiyar littattafai, kai ba ma wadda ya taɓa jan hankalinsu zuwa yawaita karatu ko bayyana musu amfaninsa. Saboda haka sai su yi makaranta daga firamare har digiri ba tare da sanin cewar yawaita karatu kan ƙara maka yawar basiran zaman duniya ba. Shi ma shugaban hukumar makarantun sakandare na jihar Taraba ya yi bayani bisa yanayin ɗakunan karatu a makarantun jihar.
The effort of the government is wide, covering all the aspects of education, and library is part of it.
Kokarin gwamnati dangane da ilimi abu ne da ke bai daya. Da haka ya kunshi ɗakunan karatu na makarantu.
No, we have the lean resources not only in Taraba state but nationwide.
That's why we akwai matsalar karancin kuɗaɗe ba ma a jihar Taraba kaɗai ba amma tarayyar Najeriya. Wannan bai hana mu kafa ɗakunan karatu ba. In ka je wasu makarantunmu za ka tarar shugabanninsu sun tanadi wani ɗaki na musamman inda aka ajiye littattafai da suke samu daga ƙungiyoyin iyayen ɗalibai da dai ire-iren su. A makarantun sakandare mataki na farko an yi tanadin littattafai. To irin waɗannan littattafai ba a samo su ne don baiwa ɗalibai su kan gidajensu ba, an ajiye su ne don duk ɗalibi da ke niyyar karatu ko nazari ya yi amfani da su. Domin a yanzu ɗalibai ba sa sha'awar yawaita karatu, sun fi ƙaunar riƙe wayar salula har ma da ƙananan su da bai cancanta su mallaki wayar salula ba. Ya kai ma a wasu azuzuwan sakandare sai ka ga ɗalibi a inda malami ke koyarwa yana nan makale da ƴan kunnen sauti yana kuma sauraron kaɗe-kaɗen sa. Don haka aka kafa dokar hana ɗalibai zuwa da wayar salula makaranta. Yayu idan ba sa tare da wayar salula a gani na za su maida hankalinsu ga karatu. Idan hakan ko ya tabbata nan ne za su fara neman ɗakin karatu. Kuma mun tanadi ɗakin karatu a kowace makaranta. Ko da yake ba ingantattu ba ne, akwai su a makarantu da dama.
Sama da yara 60,000 ne a duk faɗin jihar Katsina za su amfana da gudumar kuɗi naira 20,000 a duk shekara a zaman matakin ƙarfafa iyaye mata gwiwa su tabbatar da 'ya'yansu suna ci gaba da zuwa makaranta. Shugabar kula da shirin a jihar Hajiya Halima Lawal Usman Musa ba ita ce ta bayyana haka bayan da aka kaddamar da shirin a baba nan a jihar shekaru uku a jere kenan.
Yace me kula da wannan shiri na tallafa ma yaya mata wanda ke karkashin bankin duniya kuma muke kiran shi Nigeria Partnership for Education project.
Kun je karamar hukumar Murimi a wannan jihar ta Katsina domin kaddamar da wannan shiri. Batakila me sawa zan so yaji ya kuka gabatar da wannan shiri.
Wannan shiri mun je karamar hukumar Rimi domin kaddamar da shirin na wannan shekara ta 2018. Kamar yadda da can ya gabata muka yi bayani cewa shirin na shekara hudu ne. To a wannan shekara muna kan ta shekara ta uku. Kuma mun je Rimi inda mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya kaddamar da bada wannan tallafi na kudade domin ganin ya'ya mata sun je makaranta kuma ilimin su ya inganta. To shine dalilin da yasa aka je wannan wuri.
To kamar ya'ya matan nan duka na jihar Katsina ne aka tattara a Rimi koko kaddamawa ce aka za a bi sauran lunguna da sako-sako na ta jihar Katsina da suke amfana a wannan shiri.
Wannan kaddamawa ce aka domin ya'ya mata dinnan sun fito daga duka kananan hukumomi dake cikin jihar Katsina kuma kamar yanda aka sani su wa'annan ya'ya mata yan aji 1 2 da 3 ne wanda da farko da can sun ci gajiyar wannan tallafi a aji 1 sun ci a aji 2 sun ci a aji 3 sai kuma wanda suka ci a aji 1 da aji 2 sai kuma yan bana wanda suka shiga suke aji 1 to a jumlace gabaki daya aka kaddamar da shi. A yanzu haka ana can kananan hukumomi 18 wanda ke cin gajiya ana rarraba wannan tallafi na 20,000 ma kowace yarinya wadda take a cikin wannan makaranta wadda ke cin gajiya wannan shiri.
Kamar irin in ce a takaice irin yawan makarantun da kuma daliban da su ci riba wannan naira 20,000
yara fiye da 61 ya'ya mata su ne waɗanda za su ci wannan tallafi wanda suka kunshi yan aji 1 2 da 3 ne kuma sun fito daga kananan hukumomi 18 kowace makaranta da take cin tallafin wannan gajiya wadda kuma take a cikin wannan karamar hukuma za su je tare da yaran su domin su anshi wannan tallafi amma shi wannan tallafi ba wai makaranta ake ba ba iyaye mata suke bude asusu a bankin microfinance bank wanda yake kusa da su wa'annan al'umma su je tare da mahaifiya da kuma takardun shedoji domin su anshi wannan kudi na 20,000
kuma yawan makarantun wa a jaha
yawan makarantun da ke cin gajiya shi ya danganta daga kowace karamar hukuma wata karamar hukuma tana da 14 wata tana da 18 a jumlance dai a yanzu muna da kusan makaranta fiye da 380 wanda suke cin gajiyar wannan tallafi wanda suka fito daga wa'annan kananan hukumomi 18
Hajiya kun dade ana gabatar da wannan shiri kuma wannan abu ne an yi shi domin a tallafa musu waɗannan ilimin mata wanda ake ganin a lokutan baya an ba ilimin baya ko kun fara ganin wasu nasarori a wannan rarraba musu kuɗi da kuke
raba kuɗin kadai ake ba ana yin ayyuka da yawa cikin ayyukan da ake yi akwai kuɗaɗen da ake ba ma primary school wanda ake ce ma school improvement grant wanda su wa'annan makarantu muna da fiye da 1,800 wanda suka ci gajiyar shi domin makarantun nan su samu dan wani kuɗi a hannun su domin su rika gudanar da ayyukan yau da gobe wanda zai sa ƴaƴa mata da sauran yara su samu ingantaccen ilimi kuma bacin haka akwai tallafin da ake ba malamai mata domin su tafi su je su karo ilimi a makarantun gaba da secondary wato NCE male na koyarwa to sannan kuma akwai tallafi da ake ba ma su kansu makarantun allo wanda ake ce mai integrated Quranic schools wanda suke koyar da boko a cikin makarantun allo din to duk wannan tallafi ana ba da su ne domin a ga cewa makarantu sun ingantu kuma ƴaƴa mata sun ji dadin zama a makarantar ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu shine makarantu a cikin jihar Katsina in ka je zaka gansu cikin natsuwa da kammaluwa akwai makewayi akwai hilin wasa akwai tallafi da ake badawa domin yara masu shiga sharafagen primary wanda ake cewa nazir to zaka je ka samu makarantun nan da kayan wasa na lilo da yan waƙe-waƙe da suke bacin haka nan akwai babban aiki wanda wannan kungiya ta NIPEP ko GPE yi take wato shine na horar da malamai a yanzu haka magana nan da ake an horar da malamai fiye da 9,000 domin su ƙara samun ƙwazo na koya ma yara musamman fannin koyon karatu an gano cewa yara da yawa ba sa daukar koyon karatu sai suka yi aji 4 har 6 ba su iya karanta kalmomi ba to ganin haka ya sanya wannan shiri ya fito da shirin da na Hausa da na Turanci a galkashin project na rana da galkashin project na Jolly Phonics an koya ma malamai yanda za su koma azuzuwa su koya to wannan shi ma babban nasara ce sannan akwai kuma wani ƙarin koyarwa da aka yi ma su shugabannin makarantu na rukun makaranta leadership wanda su ma anan an koya musu har yanda za su riƙa ba da kididdiga na aikin yau da gobe da yanda za su riƙa rike attendance na yara zuwan yara da kuma ba da kididdiga na ganin cewa makarantar na ci gaba su da kansu za su iya karanta ba ma sai wani ya zo daga waje ya koya musu ba to kadan kenan to a jumlance nasara ta farko da ta fara fitowa shine akwai wani ma'auni da muke cewa gender parity index yawan mata in ka hada su da maza waɗanda ke cikin ilimi ko boko to a yanzu maganar nan da ake yi a kafin fara wannan shiri yana dugo ne da 71 to a yanzu maganar da ake yi dugo ya ci gaba yana ta rufewa ya hauhau yana neman ya rufe ya zama daya dama daya ake so mace daya namiji daya to a yanzu ya ba mu dugo 84 kaga aga ana ta tafiya muna fata kafin mu gama wannan project din yarinya wadda ta isa shiga makaranta a cikin jihar Katsina to an sa ta a makaranta ya Allah ko a makarantar fannin sharan fage ko kuma a fannin shiga primary school haka kuma a samu yaran nan yan mata suna karatu da fahimta ba wai shiga makarantar kawai ba ai karatu kuma da fahimta kuma a samu ingantaccen ilimi
Danan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga tariba sai ba da shi da jaki
ni na raba sai an ba dai
wanne ba kari a duba ko barade suna sace su to ga yanzu an tara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'an kanana ana nan ana liya tara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kada akwai daya da gusa kasashen kahin akwai ta koyo kapitali sukule akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
ba inda na gani ba shi ya tare ne ya tata ne shi nene da
ba mu yi firamare ba amma mun yaki jahilci mun gane mun ji dadin yakin mu da shi
Saro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Jubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. Ready to shine.